Jama'a, sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a kasar Jamhuriyar Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe akan boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmus ki garba ne da Hafsat dan mai suru da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Za a ji ƙarin bayanin ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kai Najeriya yau.
Bayanan sirri wanda za su kai ga gano wannan ƴan mata na dabci da aka sace ba tare da an zubar da jini ba.
Daga cikin abubuwan da ziyarar ta haifar kenan, za kuma a ji ƙarin bayanin ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai jihar Benue ɗazu. Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi game da tasirin ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kai Najeriya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-5. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Amurka ta faɗa yau Litinin cewa har yanzu ba ta ji daga Koriya ta Arewa ba, tun bayan da shugaba Donald Trump ya amince ya haɗu da shugaban Pyongyang Kim Jong-un wanda yake saniyar ware. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a ziyarar da ya kai Najeriya ya ce ya kamata Amurka ta ji wani bayani kai tsaye daga Koriya ta Arewa, amma ya nuna ba shi da wata damuwa na cewa ba a sami wani martani ba da ga amincewar da Trump ya yi na ganawa da Kim akan janye makaman nukiliya a yankin Koriya da kuma wasu batutuwa. Kamar yadda kuka sani, wannan abu ne da ya faru a baya-bayan nan, a cewar Tillerson. Zai ɗauki matakai da dama wanda ya kunci zaɓar wajen haɗuwa da kuma amincewa kan abin da za a tattauna. Na san wannan su ne tambayoyin da mutane suka matsu su ji. Ina kira ga mutane da su ƙara haƙuri, mu zuba ido mu ga abin da zai faru. Ya iya yi wani hasashe kan inda za a yi zaman shawarwarin, inda ya ce yana tunanin zai fi kyau a ce waɗannan maganganu an yi su cikin sirri kuma tsakanin sassan biyu. A wani gefe kuma, mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Koriya ta Kudu, Chung Ki-yong, ya yabawa China a yau Litinin kan rawar da ta taka na shawo kan Koriya ta Arewa ta amince da shawarwarin kawar da makaman nukiliya a zirin na Koriya. A halin da ake ciki kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai yanke tsawon ziyarar da yake yi a Afirka da kwana ɗaya domin tunkarar waɗansu al'amuran da suka taso, ciki har da batun Koriya ta Arewa. A lokacin da Tillerson yake ziyarar da yake yi a Afirka, shugaba Donald Trump ya bayyana amincewarsa da gayyatar da Koriya ta Arewa ta yi mishi domin shawarwari kai tsaye da shugaba Kim Jong-un nan da watan Mayu, sai dai babu wani takamaiman shiri da aka yi game da taron kolin. A ranar Litinin, Tillerson ya ziyarci N'Djamena, babban birnin Chadi, inda ya gana da shugaba Idris Deby, inda daga bisani ya ce mai yiwuwa nan ba da dadewa ba Amurka. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya kan ziyarar da ya kai Najeriya. Jama'ar wani ƙauye da ke kan iyakar Habasha da Kenya na cikin rudani bayan da jami'an tsaron Habasha suka kashe mutane 10 tare da raunana 11 a ranar Asabar. Mazauna ƙauyen Moyel da tare da rundunar ta musamman da aka kafa a baya-bayan nan domin tabbatar da ko kiyaye dokar ta ɓaci da aka saka duk sun tabbatar da aukuwa al'amarin wanda yake a kudancin Oromiya, yankin da zanga-zanga da matakan murƙushe ta da ƙayar baya suka mamaye. Amma bisa dukkan bayanai, babu wani dalili da ya janyo hakan, wato harin wanda ya zo kwatsam. Jami'an tsaro ɗauke da makamai suka fara harbin mazauna ƙauyen a kan titi da shaguna da wuraren cin abinci, inda suka kashe kuma suka raunana mutane da ba su ji ba ba su gani ba, mafi yawanci farar hula ne 'yan kimanin shekaru 20. Duk wani ƙoƙari da muryar Amurka ta yi na samun martanin gwamnati ya citira. Labarin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Nepal sun ce wani jirgin fasinja wanda yake dauke da fasinjoji daga Bangladesh ya fadi, ya kuma kama da wuta a lokacin da yake sauka a filin jirgin saman Kathmandu, har yayi sanadiyar kashi akalla mutane 49. Mai magana da yawun kamfanin jirgin US Bangla wanda yake da cibiya a Dhaka, ya ce mutane 71 ne a cikin jirgin har da ma'aikatansa hudu. A cikin fasinjojin 67 kuma 32 'yan asalin kasar Bangladesh ne, 33 'yan Nepal, guda kuma dan China da kuma guda dan Maldives. Shaidun gani da ido sun ce jirgin yayi ta tangal-tangal kuma yayi kasa ainin kamin aikuwar hadarin. Jami'ai sun bayyana cewa an ceto mutane da dama daga barazanar jirgin kirar Canada mai farfela biyu wanda yake ci da wuta. Babban jami'in gudanarwa na kamfanin jirgin sama US Bangla, Imran Asif, ya dora laifin akan ma'aikatan kula da sauka da tashin jirgi a tashar da ke Kathmandu, inda ya ce sun baiwa matukin jirgin umarin da ba daidai ba domin sauka. Wakilai daga kafofin yada labarai waɗanda suka ziyarci inda jirgin ya yi hadari sun ce jirgin ya tarwatse gunduwa-gunduwa da baraguzai watse akan ciyayi a gefen hanyar saukar jirgin.
Hafsat dan mai soro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To zamu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda kamar yadda kuka ji a shirinmu na yamma, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kai ziyara ga wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Wannan taron ko ganawar da aka yi tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da Mr. Tillerson na Amurka ta zo ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsaloli na tsaro, bayan dai matsala ta kungiyar Boko Haram da sace 'yan matan nan su sama da 100 da aka yi a Dabci ta jihar Yobe. Najeriya kuma na fama da tashe-tashen hankula na satar dabbobi, kisan mutane, tashe-tashen hankulan. Bayan da aka kammala ganawa tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da Mr. Tillerson, sakataren na hudu da kasashen ƙetare na Amurka ya gana da manema labaru, inda ya bayyana abin da ya kawo shi da irin nasarorin da wannan taron ya cimma. Yace mun gode wa Najeriya akan irin shugabancin da take badawa a rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da ta'addanci a yankin Lake Chad, wanda ya shafi haɗin gwiwar ƙasashen Chad da Benin da Kamaru da kuma Niger, inda sakataren yace babu shakka matsalolin Boko Haram da ISIS na ci gaba da bazuwa zuwa sauran sassa na duniya, kuma dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a tallafa wa Najeriya wurin samun nasarar wannan yaƙi, musamman idan aka yi la'akari da irin matsalolin kashe mutane dubbai da aka yi da rashin matsuguni na miliyoyinsu, da kuma hana miliyoyin jama'a musamman ƙananan yara samun rayuwarsu da kuma shugabancin da za su iya yi gaba a duniya a rayuwarsu. An kawo ƙarshenta ta hanyar ta'addancin da ƙungiyar Boko Haram da ISIS suke yi a duniya baki daya. Mr. Tillerson ya kuma bayyana manema labaru cewa da shi da shugaba Muhammadu Buhari sun amince cewa za a haɗa gwiwa domin tabbatar da an tallafa wa Najeriya wurin bata horo da kayan aiki da kuma bayanan sirri wanda za su kai ga gano 'yan mata na Dabci da aka sace ba tare da an zubar da jini ba. Dangane da sha'anin demokuraɗiyya da kuma siyasa, Mr. Tillerson ya jinjina wa Najeriya akan irin nasarar da ta samu a zaben 2015, inda yake cewa
Nigeria's elections and peaceful transfer of power in 2015.
Rawar da Najeriya ta taka a nasarar zaben 2015 da kuma mika mulki a cikin natsuwa tsakanin tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe da sabuwar gwamnati, ya nuna wa kasashen Afirka da ma sauran kasashen duniya cewa Afirka za ta iya shirya abubuwa na demokradiya ba tare da an samu tashin hankali ko fitina ba, kuma zabe za a iya shi a cikin ruwan sanyi ya zama karɓaɓɓe bisa ga adalci da zai sanya al'umma su ba da nasara domin an kawo gwamnati bisa ga tsarin zaɓe mai albarka kuma mai tasiri. Yanzu dai Najeriya da sauran kasashen Afirka sun sa ido su ga irin nasarar da wannan ganawar da Tillerson ya yi da sauran kasashen Afirka da zumar tallafa musu ta fannin tsaro, yaƙi da cin hanci da rashawa, maganar kasuwanci da kuma bunƙasa cinikayya tsakanin kasashen, da irin yadda talaka na Afirka zai ci moriyar wannan tsari da Amurka za ta fitowa kasashen Afirka da shi. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.
To gaida Umar daga Abuja kuma bari mu kada jihar Plateau inda tun kafin ya tarbi sakataren harkokin wajen na Amurka shugaba Buhari ya kai ziyarar jaddada zaman lafiya kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma ga wakiliyar mu a Jos Zainab Babaji da ƙarin bayani.
A jawabin sa shugaba Buhari ya buƙaci masu ruwa da tsakin a jihar ta Benue da su hada kai da jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar. Yace haƙin ku ne a matsayin ku na shugabanni daga wuraren da kuka fito ku rika ganawa kuna jagorantar su kuna kuma shawartar su zauna lafiya don dukkan mu muna buƙatar juna a Najeriya. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom yace banda rayuka da dama da aka rasa a yanzu haka kimanin mutane fiye da 170 ne ke gudun hijira yayin da kashi 60 daga cikin su yara ne da a yanzu haka ba sa zuwa makaranta. Gwamnan yace a wani shiri na musamman da suka yi wa ƴan ta'addan jihar sun karɓo makamai fiye da 700 aka kuma lalata su. Gwamna Otom yace sam gwamnatin sa bata goyon bayan aikin ta'addanci dan haka ba su aje wani dan ta'adda ba. Yace a matsayina na sahihin Krista mai tsoron Allah ba zan kuma ba za mu taba goyon bayan aikin ta'addanci ba. Basarakin gargajiya na kabilar TV Farfesa James Ayatsi ya buƙaci gwamnati ta yi garan bawul wa harkar tsaro ta yadda sarakunan gargajiya za su taka tasu rawar. Basarakin ya kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta magance kwararowar hamada wanda a ganinsa ke taimakawa rikicin ta kuma magance matsalar munanan hanyoyin jihar. Kwamandan ƙungiyar da ke sa ido a harkokin tsaron jihar Alhaji Aliyu Tashaku ya yi jawabi a wurin taron. Shugaban kungiyar mu yace Allah reshen jihar Benue Alhaji Haruna yace
ba a mana agaci ba saboda mun fara da manoma bamu da wani matsala sai akwai wani wasu kan mutane tsiraru wanda suke kai mana da hankali.
Sauran waɗanda suka yi jawabi a wurin taron sun kuma hori mukarraban gwamnati da su daina furta kalaman da ka iya rurrute wutar rikicin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga makurdi jihar Benue a Najeriya.
To gaida Zainab, kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan tasirin ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka a Najeriya. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To za mu fara da jihar Kwara. Wace kallai a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Jallo Garba dina ga kutun Najeriya mai blouse da kayan wuta kala kala na sifa Kwara daga Kwara a Najeriya.
To lalle ka. To muna jin ka Malam Bello.
To gaskiya wannan ziyara da wannan bawan Allah ya kawo, to bawo abin da zamu ce illa muna fatar Allah ya sa abin da ya kawo shi, Allah ya sa mu cimma biyan bukata, Allah ya sa musamman ma irin matsalolin da muke fama da shi a wannan kasa ta mu na rashin tsaro da rashin abubuwa da gasu nan. To ya kamata a ce sun taka rawar gani, mun ga cewa waɗannan abubuwa na rashin zama lafiya ya mun kawo ƙarshe.
To mun gode mai Blouse daga Kwara, kun bari mu je mu Kano. Wace kallai a Kano dabu?
To a Kano kana tare da Umar Officer Unguwa Offline mai fata daga Aminan Jinna da Kanan jihar Kano Najeriya, wato Kano dabu.
To Haji Umar,
abin da zan faɗa akan ziyarar da ya yi, gaskiya abu ne ya kamata a duba su guda uku. Na farko tattalin arzikin Najeriya wanda ya durƙushe, na biyu ya kamata ya duba harkar tsaro, na uku kuma bakin talauci da muke ciki da wawure kuɗin jama'a da ake yi. Gaskiya ya kamata a duba irin waɗannan abu wanda muke ganin cewa irin waɗannan shugabanni ba sa iya arzuta kansu, ni kuma namu suna arzuta kansu. Ya kamata a sa irin wannan kishi don koyi. Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya kawo mana kuma ƙarshen wawure kudin a Najeriya mun talakawa Allah ya sa mu zama cewa mun zama shugabanni wanda zamu su more mu kuma mu more umar officer kanan jihar kanan Najeriya a tashi lafiya
to mun gode officer daga Kano bari mu je mu Binuwai wake kan laye a Binuwai
sai ki Luka da mu
to mallan Luka muna jin ka
na kai kusan shekara 8 ina kira number nan wallahi
iko Allah gashi wa Allah yayi zamu ji ka muna sauraron ka
gaskiya Allah doke da maganganu da yawa amma wanda zan yi amma da yake yau ne farkon haduwa na da ku zan gaishe ku a huta lafiya
to mun gode sosai mallan Luka da fatan zaka shirya nan gaba kai magana sosai mun gode da wannan yunkuri da kai to bari mu je mu Kaduna garin gwamnati muna jin ka
Bayan kalmar shigarwa barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala, Allah kiran ku daga garin gasar da ke a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala gare ka.
To gaskiya muna masa addu'a ya gama ziyartar shi lafiya ya kuma koma lafiya kuma da fatan ya zo mana da alkhairi cikin Afirka ne. Wa musamman rikice-rikicen nan su taimaka da kayan tukuna da kayan na'uran da za a gano su masu tambaya. Ai magance abuwa da fatan zai koma can Amurka lafiya.
To mun gode Murtala, bari mu koma Kano. Wace kan laye a Kano?
Wannan ga Lamido Idiye daga Tsarma kuma Albusu cikin jihar Kano.
To Lamido muna jin ka. To da alamar layin ka ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da tasirin ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai Najeriya a zinnan to ga wani kuma daga sakwatan shewa ki kallai a sakwato
Muhammad Kani dogon daji
to Malam Muhammad muna jin ka
ni na ga naurayi to ho selection ba da wani Najeriya
saboda
kwanakin ba shugaban Najeriya suka nemi taimako Amurka ta kama domin a yaki da yanta da suka ci ba su sai samu Najeriya jiragen sama
to amma daga bisani sun sai da ai kamance daga baya sun sai da Najeriya da Buhari ya zama shugaban kasa kamance ne
to gindin da yake cewa ba kawo shi ba kawo a gangaren ba to gindin da nora yi da wani matuwa da hasara da mai da kasa
to mun gode da fatan za su gyara bari mu koma Kaduna wake kallaye a Kaduna
hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Murtala Tofin da Rai kuma daga nan garin Kargwadam na kira waya nan kusa da garin Jaki
a don
Najeriya
yawa don Chop the Rice hello muna jin ka
To ba shakka wannan ziyara ne da wannan mutumi ke a Najeriya
eh
mu mun dauka zai dawo yace mana ne ga kudinmu da yan Najeriya suka tattara suka kai mana Amerika suka koye mu mun dauka zai ci ga yanan mun dawo muku da abin ku ne
a'a
kamar yana da kyau ayi na'am
ci gaba
yawa yana da kyau mu ji an ce yan kudaden da yan wanda suka kwashe mana suka kai Amerika suka koye mana ire muka dawo muku da shi yan Najeriya ga yana ayi muku aiki da shi
To baya ga nan me kuma kake fatan zai faru?
Na'am,
baya ga nan kuma me kake fatan Amurka za ta yi wa Najeriya koko me zai amfani Najeriya?
Sannan yana da kyau kuma kana ji?
Oh.
A kosiya da gida aka ce za a ce mana kwanakin baya, ni ban so mu riga karfafa mu American nan saboda gaskiya duk abin da suke so su ba ku to dole sai sun so su tace ku wani abu sannan za su ba ku wannan abin yanzu kaga jirgin ne yanzu haka masu irin cikin hayakin nan za su siyar mana mu kuma
to da fatan duk za su gyara za su ji wannan bayanin naka kuma su gyara su abinda ida ce to mun gode ma kowannen ku da ya kawo gudunmuwa a wannan shirin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu gode ga shirinmu na gaba
labaran wasanni.
Jama'a muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shiri na labaran wasanni wanda ne yau zamu bude shi da yin ta'aziyya ga wakilin mu na Sokoto wato Murtala Faruku Sanina wanda ya shaka muku wannan shiri din wanda kuma yau mahaifinsa ya cika a cikin Sokoto Allah jikansa ya ramshe shi. To bari mu shiga labaran wasannin ku mu fara da nasarar da Manchester United suka samu na 2-1 akan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a ƙarshen mako nan da muka baro. Abinda ya takaita gibin da ke tsakanin su Manchester United din da kuma Manchester City akan allon maki-maki na Premier League. Wannan dai wasan da ta yi da Liverpool shine wasa na farko daga cikin wasanni guda uku da Manchester United za ta yi a cikin kwanaki bakwai masu zuwa wanda kuma zai nuna makomar matsayinta a wannan allon na maki-maki na Premier League. Wasa na gaba da Manchester United za su yi gobe za su yi shin Allah ya kama Talata da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla. Kuma wannan zai zo ne kafin wasan da za su yi ranar Asabar mai zuwa a gasar cin kofin FA Cup wanda kuma nan za su kara da Brighton. Tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Sepp Blatter ya ce Morocco ce ya kamata ta dauki dawainiyar gudanar da wasan cin kofin kwallon kafa na duniya na shekarar 2026. Idan Allah ya samu ga lokacin saboda a cewarsa kalubalen da ke tattare a cikin kokarin da kun kasashe guda uku wato Amurka da Canada da Mexico wanda duk makwabtan juna ne suke yi na su dauki dawainiyar tafiyar da wannan wasan a hade wato ta haɗin gwiwa tsakanin su ya su. A ƙarƙashin shirin da aka tsara ita Amurka ce za ta dauki nauyin wasanni 60 daga cikin jimillar wasanni 80 da za a yi na cin kofin duniya na shekarar 2026 yayin da Canada da Mexico wacce za ta dauki wasanni 10-10. To yanzu dai an ce da ita Morocco da su wannan kasashen uku da suka haɗe kai dole su mika takardun su na bayyana bukatar su na neman wannan wasan daga yanzu zuwa ran 16 ga wannan watan da muke ciki mana kwanaki hudu suka rage musu. Sabbalita din shekaru 82 da haihuwa wanda ya share shekaru 17 yana shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya ya gayawa manema labarai cewa tafiyar da kwallo ta haɗin gwiwa ta duniya abu ne da yake tare da matsaloli kwarai da gaske. Yace sun gane haka bayan wasan da aka yi na haɗin gwiwa tsakanin Japan da Korea ta Kudu na shekarar 2002 wanda daga lokacin suka yanke kauna da cewa wannan ba abu da ya kamata a karfafa bane. Wannan shine karo na biyar da Morocco take nema a bata damar ta dauki dawainiyar kwallon kafa ta duniya amma bata samu nasara ba. Ta taba gudawa a shekarar 1994 da 98 da shekarar 2006 da kuma shekarar 2010 duk ba wanda ta samu. Yayin da wannan take faruwa ita ma Rwanda ta bada sanarwa cewa ta janye daga kokarinta na daukar dawainiyar kwallon kafa ta duniya ta matasa yan kasa ga shekaru 17 na shekarar 2019 da adda aka ce za ta dauka. Shugaban hukumar kwallon kafa Rwanda Vincent Nzamwita ya ce shirye-shiryen da suke yi ba sa tafiya kamar yadda suke so. Da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin yau kuma muna ƙara jaddada ta'aziyyar mu ga wakilin mu Murtala Faruku Sanina kan rashin mahaifinsa Alhaji Abba Mai Goro Sanina wanda Allah ya wucikawa yau da safi a can Sokoto. Allah ya ji kansa ya rahamshe shi. Ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Saboda tsananin inda ta'addanci ya kai, lamarin yana barazana ga makomar 'yan Afirka da babu adadi, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a wani jawabi da ya yi kwanan nan. A shekarar da ta wuce kadai, dubban 'yan Afirka ne suka rasa rayukansu a hannun 'yan ta'adda. Mayar da martani ga wannan barazana da ke karuwa, Amurka ta saka takunkumi kan kungiyoyin 'yan ta'adda bakwai da ke da alaka da kungiyar ISIS, wadda ya hada da ISIS a Afirka ta yamma da ISIS a Somalia da shuwagabanninsu, a kokarin da Amurka ke yi na toshe kafofin kuɗi da wasu kadarori da waɗannan kungiyoyi ke amfani da su wajen kai har-hari. samun nasara akan ire-iren waɗannan ayyukan Iblis a cewar sakatare ta Nason Amurka ta kuduri yin aiki da kawayenta a Afirka da nahiyar da ma duniya baki daya da ta'addanci ta hanyar magance sillar abubuwan da ka iya jawo tashe-tashen hankula dake haifar da tsageranci da tsatsaucin ra'ayi da kuma horas da bangaren tsaro da za su iya tunkarar harkokin tsaron kasashen Afirka ta'addanci ba shi da kan iyaka a yankin Sahel da tafkin Chadi Boko Haram ISIS a Afirka ta yamma Al-Qaeda a yankin Maghrib da wasu kungiyoyin suna da juriya da naci saboda haka suna iya kai hari a yankin baki daya kamar yadda sakatare ta Nason ya lura cewa samun hadin kan yankunan na da muhimmanci wajen tarwatsa hare-haren da hana kungiyoyin yan ta'adda kitsa wasu hare-haren nan gaba kasashen Burkina Faso da Chadi da Mali da Mauritania da Niger waɗanda aka fi sani da sunan G5 da turanci a yankin Sahel suna hada karfi da karfe wajen yaki da ta'addanci domin goyon bayan kokarin su Amurka ta yi alƙawarin bada tallafin dala miliyan 60 a zaman tallafi ta fuskar tsaro da zai taimaka waɗannan ƙasashe biyu a yankin Sahel domin tunkara ta'addanci a yankin. Fiye da shekaru 10 Amurka tana tallafawa yaƙi da ta'addanci a ƙarƙashin shirin da ake kira Trans-Sahara ta hanyar bada horo da koyar da haɗin kai tsakanin sojoji da jami'an tsaro da masu ruwa da tsaki a arewaci da gabashin Afirka. A gabashin Afirka ma, Amurka tana amfani da irin wannan hadakar a yankin wajen yaƙi da ta'addanci tun daga shekarar 2009. Bugu da ƙari, asusun yaƙi da ta'addanci wata dama ce mai muhimmanci ga ƙawayen Amurka. A Afirka za su iya amfani da ita wajen daƙile ta'addanci. Tun shekarar 2016, Amurka ta ba da tallafin kuɗi fiye da dala miliyan 140 don taimakawa ƙawayenta suna yaƙar yan ta'adda kafa mafaka. Da daukar mutane cikin kungiyoyin hakan nan Amurka tana taimakawa kungiyar hada kan kasashen Afirka a Somalia horo da bata kayan aiki da shawarwari da jiragen yaki waɗanda suke da matuƙa masu tattar bayanan sirri da goyon baya domin kasashen Afirka su samu karfin yaki da ta'addanci a Somalia Babu sha yanzu magani yanzu ga barazanar ta'addanci amma Amurka ta kuduri aniyar tunkarar wannan kalubale kai tsaye tare da hadin kan kawayen mu kasashen Afirka domin nahiyar ta kasance wuri mai wadata da yanci da tsaro. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
wanda kuma ya kamu ga labaran duniya amma fa a takaice.
Jami'ai a Nepal sun ce wani jirgin fasinja wanda yake dauke da fasinjoji daga Bangladesh ya fadi ya kuma kama da wuta a lokacin da yake sauka a filin jirgin saman Kathmandu har yayin sanadiyar kashe akalla mutane 49. Jama'ar wani kauye dake kan iyakar Habasha da Kenya na cikin rudani bayan da jami'an tsaron Habasha suka kashe mutane 10 tare da raunana 11 a ranar Asabar. Mazauna kauyen Moyal dake wato tare da runduna ta musamman da aka kafa a baya-bayan nan domin tabbatar da ko kiyaye dokar ta baci da aka saka duk sun tabbatar da aukuwar al'amarin a kudancin Oromia yankin da zanga-zanga da matakan murkushe ta da kayar baya suka mamaye. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai yanke tsawon ziyarar da yake yi a Afirka da kwana daya domin tunkarar waɗansu al'amuran da suka taso ciki har da batun Koriya ta Arewa. A lokacin da Tillerson yake ziyarar da yake yi a Afirka, shugaba Donald Trump ya bayyana cewa ya amince da gayyatar da Koriya ta Arewa ta yi mishi domin shawarwari kai tsaye shi da shugaba Kim Jong-un nan da watan Mayu, sai dai babu wani takamaiman shirin da aka yi game da taron kolin. Amurka ta faɗa a yau Litinin cewa har yanzu bata ji daga Koriya ta Arewa ba, tun bayan da shugaba Donald Trump ya amince ya haɗu da shugaban Pyongyang Kim Jong-un wanda yake saniyar ware. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a ziyarar da ya kai Najeriya ya ce ya kamata Amurka ta ji wani bayani kai tsaye.
To masu saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna sake yin ta'aziyya ga wakilinmu a Sokoto Murtala Faru Sanyinna, wanda ya yi rashin mahaifinsa a yau din nan Alhaji Abba Maigoro Sanyinna. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman ma Hafsat da Tutiyani, da wanda ya hada mana sautin Boko, wacce ta hada mana sautin Julius Station, da kuma injinanmu na wannan lokacin Suleiman Altarwali, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma gobe.